الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مؤكدا يساكي حتى مونا سافيا لا مكان شدير سمنا شاهدوا منه
شاهدوا
نعم درس لكم شاهدوا كراتم للتاكين حسن المسلم ثمانا سعيد بن علي بن وقف القحطاني رحمه الله تعالى عندك كرم تدمو ذكروري لأدعوئي ليك مات مسلمين يا أي أنفاني دسو مسمن وجن كتنجي كنسا وكما فاتن ألا يتعيشي كتنجيشي لقد ذكر شروري لشيطانو لصورانسو لا متاشي أدو أتوقفه أدو أتوقفه duddai a cikin addu'o'in da ake faɗi ba'da al-istiqam min an-nawm wato an farka daga bacci faɗin alhamdulillahi allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi haka yake wannan ka hada shi iyana الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي في وأذن لي بذكره يا إما جن رد روحي فما دام ذن ما جن صبودا شي بتشي كمر أنجاي ومتلين مين ما جن دمه دو dawo da shi mutum ya farka daga bacci Allah ne dawo masa da ruhinsa to zai yabawa Allah ya gode masa akan wannan yace alhamdulillahi allazi afani fi jasadi ina yabo ina godiya ga Allah wanda ya bani lafiya a jikina afa ana nufin ya tsare tsarewa din daga nan ne aka samu al-afiya shine ba su ke cewa lafiya shine mu'afati dama shine Allah ya tsare mutum ba afuwa ba Allah ya tsare ka daga sharuri wani abu da zai cutar da kai Allah ya maka maganin sa ya hana shi cutar da kai din to haka zai faɗi wannan sannan ya ce wa radda alayya ruhi Allah da ya dawo min da ruhi na wa adina li bi dhikrihi kuma ya bani izinin a ambatansa izini kauni da shar'i kauni da shar'i dama an yi zama shar'i taban kauni ne ko a kun san wannan idan an ce da irada da izini ba ana kasa su kashi biyu ba shar'iyya ko da kauniyya to haka nan in an ce izini abin nufi Allah maɗaukaki ya ba da dama yawa ya ba ni dama har na yi zikirin su tun da zikirin abun umarni a yi shi ne kuma in ya auku daga mumini to ya auku ne da izinin Allah shar'i wa kauni kauni shi ne ƙadari na halitta Allah ya halitta shi ya zama haka asalin wannan hadisi حديث أبو هريرة الترمذي روتوش كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا آوى إلى فراشه باب أبن دمتون زي شيء إذن يقوم مكونش زي قنطة lambar hadithin 3401 al-imam al-albani cikin sahih at-tirmidhi ya hukunci da cewa isnadin sa hasan asalin hadithin ya shafi abinda za a faɗa lokacin kwanciya ne tare da abinda za a faɗa in an tashi domin da shi malam ya karkasa abubuwan ya ciro iya abinda za a faɗi lokacin kwanciya abinnan tashi daga bacci ya fara faɗa to zai zo nan gaba kuma ya maimaita shi cikin abinda za a ambata in za a kwanta an gani asalin sa Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu عبد الرحمن ابن الصخر رضي الله تعالى عنه شين يكيش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياشي إذا قام أحدكم عن فراشه إذا ينكو يفرك يتاشي لك شمفئة السوات ويفرك لك بتشي ثم رجع إليه sannan sai ya koma zai sake kwanciya falyanfudhu bisanifati izari to ya kade wannan wurin kwanciyar tasa da gefen mayafinsa gefen gwadansa shine izari yauto kwarjalle da yake daurawa zai kwanta kamar ka ce mayafi kamar mayafi gefensa shine sanifa sunansa kenan sanifa yawa tunda yana da sanifa guda hudu kwana kwana to guda daya ya samu sai kade salasa marratin hasu uku kun ga shi kade makwanci yayin kwanciya ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal umarni in za ka kafin ka kwanta kada ya zama cewa daga ka dawo daga inda ka dawo kana so ka kwanta kawai sai ka jefa jikinka kan gado ba a son haka kai kokari ka kade gadan ka dauke filalluka ka aje su a gefe ka kade sosai saboda baka san meye a kwance a wurin wani abu da zai iya cutar da kai hissan da ma'ana abinda zaka iya gani da kuma abinda yake ba zaka iya gani ba ma'ana abinda yake mai cizo da kuma abinda ya shafi aljanu duk ana samu to wannan kadewar tana korewa kuma sannan sai ka zo ka karanta wannan addu'a to shine abinda yake nufi annan falyanfudhu bisanifati sanifati izarihi thalatha marrat fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi domin ku lokacin da ya farka ya tashi idan misali mutum ya tashi cikin dare ko bukatar bayan gida ta kama shi to in ya farka din ya shiga bayan gidan ai zai dawo ya sake kwanciya in niyyar sai ya sake kwanciya din ba tashin karshe bane to shi ake zance a nan domin bai san abin da ya maye masa ba a wannan makwanci nasa sawa'un gado ne ko kaci ba fa'idat taja'a in kuma yake shingida ya sake kwanciya falyaqul to ya ce kun ga anan ya hado da hadisin me za a ce ko addu'ar da za a ce in za a kwanta yau sai ce ya ce bismika rabbi wada'tu janbi da sunanka ya ubangiji na kwantar da gefen jikina wa bika arfa'uhu da sunanka kuma nake daga shi mana ya Allah da kai da sunanka nake kwanciya da sunanka kuma zan tashi shine ma'ana fa in amsakta nafsi to ya Allah ina roƙonka in ka rike min raina yayin da baccin nan ya zo ya zama kenan ban farka ba na tafi lahira a haka farhamha ya Allah to ka ji kan wannan rani wa in arsaltaha in kuma kasa kiran ma'ana aka dawo min da raina na farka daga bacci fahfadha ya Allah ina roƙonka ka kiyaye min wannan rai bima tahfazu bihi ibadaka salihin da abinda kake tsare bayinka salihai da shi fa idza istayqadha to yayin da kuma mutum ya farka daga bacci kun ga wannan lokacin da zai kwanta ne fa to in kuma ya farka daga bacci falyaqul sai she alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi to kun ga nan ne mahallin da muke da shi an fahimta ai da haka asalin hadisin abin da yake tafe da shi kenan cewa ya karantar da mu me zamu fadi lokacin da aka farka daga bacci zai zo kuma lokacin kwanciya cikin addu'o'in da ake fadi duk wannan din za ta shiga shi zaka in ka rike hadisin yanzu ko da ke iya wannan yanzu akan su mu zaka in ka go haddarka ka haddace iya wannan zance alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi in kuma ka so ka samu hadisin gaba daya sai ka rike shi ka haddace sai ka fada lokacin kwanciya ko lokacin da kuma ka farka din sai ka fadi iya wannan Allah ka amfani wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa da yawa na farko bacci mun samu koda daga alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha ko wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karbar rayuka shine yatawaffa al-anfusa hina mautiha yayin mutuwar su Allah shine mai karbar rai Allah shike kashe kowa da kaga ya mutu babu wani da yake mutuwa ko wani ya kashe wani da kashin kansa kuma ko ba yaddar Allah abin ya faru in kaga mutum ya mutu to ajalin sa wallati lam tamut wadda bata mutu ba kuma ita ran domin rai a larabci mace wallati lam tamut ran da bai mutu ba fi manamiha ay yatawaffaha fi manamiha idan an-nawmu wafatu abinda ayati ke nuna yake haka a shi kenan bacci ma mutuwa shi yasa ake kiran bacci mutuwa karama al-mautu as-saghir ko al-asghar wannan hadisi yana koyar da mu abubuwa da yawa iya su din zan ambata na fa'idoji da yawa malamin ya ambace su daga cikin abin da za a ambata min alamati tawfiq an yabda al-muslimu yawmahu bihamdi rabbi daga cikin alamar Allah ya ba wa mutum tawfiqi da dacewa daga dakatar a rayuwarsa shine mutum ya fara yinin sa da godiyar Allah kaga farkon tashin ka me kake alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bi dhikrihi kana fadin wannan kaga wa ka fara godewa da yaba Allah to yana da cikin fa'idar wannan hadisi ya zama a ranar ran da ka fara farkawa to ya zama abin da za ka fara yi shine yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala والإقرار له بالأبوبية وكما تبت رمسة شواء كي باوان سني شيء أبين بوتر كني كي ذاك بوتها مسا شين مئيكو أكن عند كاشي الحمد لله الذي عافاني في جسدك ورد إلي روحي وأذن لي بذكري وأن أولين كتبت دو أبوبية بألك من شين فائدة الذكري يذا مزوس يرك كل أدم فلسك دو أبنجي tunaninka Allah ambatanka Allah yabonka na farko abinda zaka fara ambata a rayuwarka a wannan rana shine wa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa ake son mutum ya nisanci wasu abubuwan da ba zikiri ba idan mutum ya saba da waƙe-waƙe kafin ya kwanta to yana farkawa waɗannan abubuwan su zaka ji suna zuwa masa ba zan ce ka gwada ba dan ba abun alheri ba amma duk wanda ya saba waƙe-waƙen wani abu yana yawan mimiki kowa ka sha gashi da ka haddace ko wani abu dai sai ka ga farkon fara tashin ka daga bacci sai ka ji waɗannan abubuwan suna neman su zo maka amma idan ka saba da zikirin Allah to wannan abun shine zai zo maka ka kwanta da ambaton Allah to da ka tashi ma kuma da ambaton Allah ka tashi don haka yana daga cikin alamar tawfiki a buɗe yini da godiyar Allah da tabbatar da cewa shine abin bauta ga bawa. Abu na biyu, malamai suna cewa alfadin alhamdulillah shine afdalu min mutum ya ce hamdalillah. Mutum ya faɗi alhamdulillah ya fi a cikin mafi yawan addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zikirinsa, wanda yake akwai maganar hamdu, to yana farawa da alhamdulillah. To ya fi mutum ya ce hamdalillah, ya annal itiyana billahi dalilun ala istihqaqillahi lilhamdi almutlaqil kamil. To mun ka faɗi wannan, kace da alifun da lam kafa alhamdu, to ya fi nuna cancantar Allah da cikakkiyar yabo da kamala. In kuka ce hamdulillah, zai iya zuwa hali ne ma na siffar ka kai umtu hamdulillah, jalastu hamdulillah, sharibtu akaltu hamdulillah, sai zama wasfinka ne. Kaga ba wasfin Allah ka direct ka fara ambata, an fi so kuma ka fara ambatan siffar Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah, cewa الثناء المطلق لا يستحقه إلا الله. كلمة يبو كملل تباب وندا يتنتشي باب وندا يتنتشي في الله سبحانه وتعالى. وانا ابو نبيك ابو نأكو فمدى ما لم يكاو أنه اسمه شرح يتي من تمام يقظة العبد وعلو همته أن يستثمر نعمة المعافاة. ينا لقسم fadaka, hakikanin fadaka, mutum ya farka daga bacci ya tashi ba a cikin magagin bacci yake ba, to daga cikin babbar ni'imar bawa da zai samu ta farkawarsa daga bacci, da kuma uluwin himmarsa, wato zama himma sai babba. Ana san mumini ya zama mai uluwul himmati. Menene ma'anar uluwul himma? Wannan abin da muka yi hasararsa, ko in ce muka rasa shi a gun mutane da yawa, mutum kada ya zama mai kasala, ya zama mutum yana da tsumohi, yana da ambishin maɗaukaki, tunaninsa me zai yi amfanar da shi, me zai yi amfanar da al'umma. Ba kullum kasala da lalaci da sallama wa shaiɗan ba, ba a san mumini mai sallama wa shaiɗan, daga abu ya zo maka ka ce a to shi kenan, ba dai abu ya kare ba, a'a ba a san haka. Kullun ka rika sa ran ina san in samu abu kaza, kuma insha Allah zan same shi. Kar ka saki da wuri, ka nema baka samu ba, to koma duk abin da dan adam ke samu da zai amfane shi duniyan nan da lahira, to kar kai saurin saki. Mu yanzu za ka mutum saboda dunuwi himma, za ka iya cewa ko kaskancin himmar mu ba madaukaki ya bace tsewa daga musamman samari, yana bukatar a fadakar da su akan irin wannan. Sai ga mutum in aiki yake nema, ya je sau daya an ce babu, ya je sau daya an ce kai da Allah ka yi hakuri, shikenan sai hakuri. Ana so ka sake nashi, ka sake koma, saboda wannan abin da kake shine tsare mutunci. Sai ka je wurin da ka tantance ka je ne, ba bara ka je ba. Ba cewa kai a ɗauka a baka ruwa kuɗi ka je ka yi cefa ne ba, wannan shi ne ƙasƙanci. Amma ka nemi a baka aiki a inda ka cancanta, kana da takardar, kana da qualification inda ake nema, da experience, to ka je ka nema. Kada ka zauna ka zama malalaci, shi ne abin nufi. To mutum daga cikin cikar faɗakar mutum da kuma alamar cewa shi mai himma, shi maɗaukakiya, an yastathmira ni'matal mu'afa, yayi amfani da ya ribaci wannan ni'imar da Allah ya masa ta ya tashi lafiya. Mutum nawa suke tashi ba su tashi lafiya ba? In kuka tashi lafiya, akwai buƙatar ashe ka gode wa Allah. Yau fil jasadi, a jikinka, fi ma yanfa'uhu yawmal qiyamati, musamman kai amfani da wannan lafiyar da Allah ya baka cikin abin da zai amfane ka gobe kiyama. Me zai amfane ka gobe kiyama? Da zikirinka, sallarka, da sauran ayyukanka na kwarai, alaƙarka mai kyau da Allah, zuciya, gare, safa'in kalbi, ka tashi ba hasada, babu kiyayya, ba nunkufursi, ba gaba da kowa, salim alim, kalau zuciyarka, wannan ni'ima sai ba karama ba. Amma in ka tashi kana babu dama, ka kwanta babu zikiri, kana jin haushin wani, hasada ta cika ma zuciya, ka tuno wani Allah ya ɗaukaka shi, kai baka samu wannan irin ɗaukaka ba, damuwa ta dame ka. Abinda zai amfane ka ma ka kasa tuno shi, saboda tsabar hasada ta lullube maka zuciya. Kaga ku ba za ka tashi cikin ni'ima da kwanciyar hankali ba, sai ka je ka tashi da fushi, ba za ka samu ma lokacin da kake alhamdulillahi allazi afani fi jasadi da sauran wannan addu'o'i ba. Fadin sa da yake wa azina li bi dhikrihi, nan ana nufin al-izn al-qadari al-kauni a cikin siyasin magana. Amma ba'da wuku'ihi, to kuma ya zama shar'i da qadari. Yau kuma da na ambata mana da su izini da umarni duk sukan zo qadaran wa shar'an. Ko Allah subhanahu wa ta'ala in yace yayi umarni, in kaga umarnin na abu ne da dama yayi umarni a bauta masa da shi, ana kiransa mene? Shar'i ne. Yawwa, in ya riga ya auku kuma daga bawa, to shar'i ne kuma qadari. Idan kuma ya zama wani umarni ne ko izini wanda yake akwai abin da ba daidai ba a shi, wanda Allah bai yarda da shi ba, to wannan sai a fassara shi da mene? Izini ne. Wannan izini kauni kawai, ba shar'i ba. To nan da yake wa azina li bi dhikrihi, ya bani dama, abinda ake ya ga damar in ambace shi, domin da bai ga dama ba, ba ma za ka tashi daga baccin baballanka na ka ambace Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda al-izni al-warid fi nusus al-kitabi wa sahih as-sunnah ala ismaini, shine akwai al-kauni wa yuradu bihi mashi'at Allah as-sabiqa, wannan duk kun san shi. In ka ji an ce izni a Qur'ani, to yana iya daukar wannan, yana iya daukar wannan. Kamar da Allah yake cewa fa'alun lima yurid, Allah subhanahu wa ta'ala mai aikata abinda ya so ne. Ya so nan mai ake nufi da ya so? Ya ga dama. Yawwa, nan ana nufin mashi'ar sa. Yawwa, akwai kuma al-izni shar'i, shine addini alladhi yata'allaqu bihi, yata'allaqu bima yuhibbu Allah wa yarda. Al-izni shar'i shine abinda yake da alaka da abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi. Yace ayi kaza, to duk abinda mutum ya aikata na wannan, to ya dace da izinin Allah shar'i. Kamar da Allah yake cewa yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Allah yana so ya karbi tuban ku, ya shiryar da ku. Kaga wannan wani iri ne? Shar'i ne, nan ba kauni ba. Yawa, to don haka waɗannan abubuwa suna cikin abin da mutum zai samu na fa'ida a wannan addu'a da muka ji ta a yau. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wannan addu'a. Mu dace da fada, mu dace da dimanta ta a duk lokacin da zamu kwanta ko muka tashi kai daga bacci, kuma mu yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe ta daga gare mu, domin wato dacewa, kuma ya zama rayuwar mu a ranar da muka tashi din nan ta cancanci wannan abin da ke ciki, mun samu al-mu'afa, al-mu'afa da tsarewa fid dunya wal akhirah daga kowane irin sharri. Munana ta addu'ar karshe, alhamdulillahi allazi afani fi jasadi ko wa radda ilayya ay wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikri, alhamdulillahi allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi. Wannan in ka tashi daga bacci kar ka manta da fadin wannan. La'allan na tawatta mu za ta yi amfani, kuma tunda dai kana da littafin ka yi kokari ka karanta da kanka. Allah muke roƙo ya ba mu tawfiki, Allah ya sare mana al'amura, Allah ya sa mana albarka a wannan rayuwa, Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a rayuwar kowanne mutum daga cikinmu. Allah kuma ya taimake shi akan ayyukansa da kasuwancinsa da leburancinsa. Duk wanda ke cikin damuwa a cikin ƴan uwa musulmi, muna roƙon Allah ya yi masa damuwarsa, Allah biya kowa bukatunsa na alheri waɗanda Allah ya karbi rayukansu sakamakon cututtuka su kolara inda da sauransu muna roƙon Allah Allah ya gafarta musu yasa aljanna ce makomarsu wanda kuma ba su da lafiya suke kwanci a asibiti Allah ya ba su lafiya da wannan ciwo da wannan annoba da koma wannan irin ciwo muna roƙon Allah kuma ya sa mana albarka a wannan damina a samu abin da za a ci Allah ya sauƙaƙa mana farashin kayan abinci Allah ya sauƙaƙa mana farashin dukkan abubuwa ma na buƙatun yau da kullun da ɗan adam ke buƙata Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya ƙara taimakon shugabannin mu akan yin abin da ya dace Allah kuma ya tsare su ya tsare musu hankalinsu da haɗin kansu Allah ya ba mu damar zaman lafiya da kuma kaunar juna a wannan ƙasa tamu duk abin damuwa Allah ya tsare mu ya Allah muna roƙon ka duk wanda yake cikin wata damuwa tsakaninsa da iyalinsa Allah ka shirya su Allah ka daidaita su Allah ka shirya shi ko tsakaninsa da ƴaƴansa wata damuwa ta auku muna roƙon Allah ka daidaita tsakaninsu Allah ka shirya mana samarinmu Allah ka taimake su a makarantunsu Allah ka taimake su a karatun da suke Allah ka sa ya zama mai amfani a gare su duniyarsu da lahirarsu Allah ka raba su da zinace-zinace da luwatsi da sace-sace da dukkan da shaye-shaye da dukkan abin da zai lalata musu tunani ya nesanta su da Allah Allah ka kusanto da su masallaci da san sallah da san zikirin Allah Allah ka cire musu soyayyar ƙwallon ƙafa Allah ka saita tunaninsu ka tabbatar da su da dugadugansu akan tafarki madadishi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله yana da kyau ka jera su ka haddace su ka rika yin su da niyya yawa haka yafi yau kai ka bar ta duwa da ta zo bakin ka ka jera su yau kai wannan gobe kai wannan saboda wannan yafi taimaka maka wajen sanya ma'anonin ka rika juya su a kwakwalwarka kada ya zama ka haddace hadda kawai ba tare da tunani akan ma'anonin ba kullum zikiri yana da fa'idarsa yin haka ya zama lokacin da za ka ambaci abu ya zama kana tunani akan ma'anonin na amma yana farkawa ya faɗa yau tun kafin ma ya shiga banɗaki lokacin mai gaɗin nan yau maimakon kai ihu ko ba wasu haka suke yi in sun miƙe ko nishi ko kuma mutum ya ambaci zikirin da ba shi ake a wurin ba galibi yanzu misali mutum zai atishawa ko kuma zai yi abin nan hamma sai ga ya faɗo wani abin daban wani ya ce la ilaha illa ba la ilaha illa ake faɗi ba lokacin hamma yau kowane abu da abin da ake faɗi a wurin sa insha Allah za mu zo duka mu ji su Allah ya samu gaci barakallahu